الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لتنشا بيرغ رمضان هجرة تدبود داري هدود أربعين بيار daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2024 muna tafsirin suratu safati kuma za mu yi kokarin karasa wannan sura a yau insha Allah daga aya ta 49 shi wannan karatun yana dauke da bayani akan ikhlasi ga mala'iku wato su larabawa a zamanin jahiliya idan aka ce jahiliya ana nufin kafin Allah ya aiko annabi Muhammad to larabawa suna imani da cewar akwai mala'iku tun kafin ma Allah ya aiko manzonsa larabawa suna gaskanta cewa akwai mala'iku sun yarda akwai mala'iku to amma suna kudurin cewa su mala'ikun nan yaran Allah ne kuma mata ne wato Allah ne ya haife su suna da wannan kudiri mala'iku yaran Allah ne to sannan suna da kudurin cewa aljanu kuma matan Allah ne so kaga kenan mata wato matan Allah suka haifi yaran Allah wannan zaka same shi a cikin ayoyi na alqur'ani masu dimbin yawa saboda haka yasa wannan yana daga cikin aqidar da annabi Muhammad ya faɗa da ita manzon Allah ya tarar da wannan aqida tare da iyaye da kakanninsa yan uwansa Qurayshawa Larabawa gaba daya suna da wannan aqida cewa lalle akwai mala'iku amma mala'ikun nan ƴaƴan Allah ne kuma mata ne duka su waye uwayensu aljanu ne to saboda haka yasa duk wata aqida mara kyau manzon Allah yayi fada da ita to Allah ya yayi fada da wannan aqidar wato Allah ya warware wannan aqidar ta salo mai yawa salo daban-daban akwai hanyoyin da Allah ya kan bi saboda ya shiryar da mutane daga cikin hanyoyin da Allah madaukake ya bi saboda nuna ma larabawa kuskurensu shine bayanin da yazo a ƙarshen wannan sura saboda ya nuna musu matsayin mala'iku a wurinsa me yace sai Allah ya ce ma annabi Muhammad fastaftihim ka nemi fatawansu kaga kenan wato Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna musu su wautansu, domin ai kaga jahili bai ba da fatawa ko, amma duk da haka sai Allah ya ce ma annabi je ka tambaye su fatawa, tunda su ne malamai yanzu, tunda su ne malamai har sun iya sanin Allah, sun san matan shi, sun san ƴaƴan shi, ai kaga sun zama malamai. To shine Allah ya ce tunda malamai ne ka musu fatawa, maimakon ya ce ka tambaye su, ka san akwai bambanci tsakanin tambaya da fatawa. Allah bai ce fas'alhum ba, ya ce fastaftihim, nemi fatawarsu tunda malamai ne. Ali rabbikal banatu wa lahumul banun, shi Allah mahaliccinka shi ne mai ‘ya’ya mata, amma su sun fi son su samu maza. Ai kaga da wannan tambayar ma mai hankali zai gane, a matsayin kai halittar Allah ka fi son ka haifi ɗa namiji, to wanda ya yi ka ai ya fi ka kamala, me yasa kuma shi ba za ka danganta ɗa namijin gare shi ba sai dai ‘ya’ya mata? Saboda su Larabawa a zamanin jahiliya suna ɗaukan ya mace ba kyauta ba ce, musiba ne. Saboda haka in ka haifi ɗa namiji wannan shi ne, saboda suna cikin rayuwa na yaƙe-yaƙe ko da yaushe, su kaga sun fi son su samu ‘ya’ya maza a kan ‘ya’ya mata. Tunda sun fi son su samu ‘ya’ya maza, shi ne Allah ya ce ai kun yadda Allah shi ya halicce ku, to da ku da Allah wa ya fi cancantar ya samu mai kyau? Ko kuna son ku samu ‘ya’ya maza, shi kuma Allah sai ya zaɓi mata? Ai wannan misali ne da Allah ya ba su da za su yi amfani da hankali su gane, ko da su gane. In ka dubi suratul najmi daga aya ta 21 zuwa 22, Allah ya ce alakumuz zakaru wa lahul unsa, ko kun fifita ku samu ɗa namiji, shi kuma Allah ya fifita ya samu ‘ya mace? Kaga ba ma cewa yake a bai da ‘ya’ya matan ba, ana ma ana ba su misali ne da za su yi amfani da hankalinsu su gane bai dace a danganta ɗa ga Allah ba. Alakumuz zakaru, ku kun zaɓi ɗa namiji, wa lahul unsa, shi kuma kun danganta mace gare shi. Sai Allah ya ce tilka idan qismatun duza, wannan rabo ai an yi murɗiya, in ji Allah. Allah ya ce an yi murɗiya, wato an yi zalunci, kaga yana dukan hankalinsu. To sai ya ce a gaba am khalaqnal mala'ikata inasan, ko kuwa da suka ce mala'iku mata ne, mala'iku mata ne. Sai Allah ya ce to Allah ne ya halicce su mata wa hum shahidun, da su suna gani. Waye wanda ya taɓa ganin halittar mala'ika bare ya ce namiji ne ko mace? Shi ne Allah yake tambayensu. Kaga nan ma ana dukan hankalinsu ne. Idan kun ce mala'iku mata ne, sai Allah ya ce to waye ya shaida lokacin halittan? A duk duniya waye zai gaya maka halittar mala'ika in banda annabi Muhammad? Allah ya ɓoye, ilimin gaibi ne. Kuma ga su muna tare da su, wallahi ba dare ba rana, gabanka da bayanka, sama da ƙasa, ko ina mala'ika ne. Duk inda ka sani a duniyan nan akwai mala'iku, to amma wallahi ba ka iya ganin su. Wasu halittu ne na daban. To idan mutum ya ce mala'ika halittar mace ne, sai Allah ya tambaya ya ce to mun halicce su ne kuna gani? Ya aka yi kuka ba da wannan shaida? In ka dubi suratul Zukhruf aya ta 19, ya ce wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasan, sai suka sanya mala'iku. To nan ma kafin Allah ya bada amsa sai da ya tabbatar da matsayin mala'iku, ya ce ai mala'iku bayin Allah mai rahama ne, sun sanya su inasan a matsayin mata. Nan ma sai Allah ya tambaya ya ce a shahidu khalqahum, sun halarci halittan mala'ikun ne, sun halatta ne, ya aka yi suka san cewa mala'ika mace ne. To sai Allah ya ce satuktabu shahadatuhum wa yus'alu, za a rubuta wannan shaidar kuma sai an tambaye mutum a kiyama. Wannan yake nuna cewar duk mutumin da ya shishigi kan al'amarin gaibi, Allah sai ya mai tambaya a filin hisabi. Ba ka da ikon shiga gaibi, ba ka da shi, abinda baka san shi ba ka kama bakinka kai shuru. Kaga uzurin jahilci ba zai amfane su ba. Wannan shi yake nuna cewar mala'iku ba mata ba ne, domin da a ce mala'iku akwai maza akwai mata, bayan wannan bayanin da Allah ya bayyana wato jinsin mala'ika, amma sai ya zama Allah bai faɗa ba, saboda haka sai ya gwada cewa wata halitta ce ta daban, ba ta da tsari irin namu. Idan ka dubi suratul Nahl, Allah madaukaki ya ce wa yaj'aluna lillahi albanati, suna saka ma Allah ‘ya’ya mata, sai ce subhanahu, tsarki ya tabbata gare shi, walahum ma yashtahuna, amma fa su abinda suka ga dama suke so. Saboda haka shi mutum ya fi son ya samu ɗa namiji sai ya danganta ‘ya mace ga Allah. A suratul Isra’i aya ta 40, Allah madaukaki ya ce afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal mala’ikati inafa, shi Allah ya ba ku zaɓi, kun fi son ‘ya’ya maza, amma shi Allah sai ya riƙe ‘ya’ya mata, sai ya ce innakum lataquluna qawlan azima, lalle ku kuna faɗin magana mai girman gaske. Domin danganta ɗa ga Allah ba ƙaramin laifi ba ne, ba ƙaramin aiki ba ne. Kama a suratu Tur nan ma ya yi irin wannan tambayar, am lahul banatu wa lakumul banun. To duk inda Allah maɗaukaki ya kawo, zaka ga yana nuna ma Larabawa ne kuskurensu game da wannan aƙidar tasu. Kamar misali a suratul Najmi, alakumuz zakar wa lahul unsa tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un samaytuhum wa antumuha antum wa aba'ukum. Da kaje ana cewa akwai gunki Lata, Uzza, Manatu, kaga da sunayen mata ne, sai wannan ku kuka kirkiro, ma anzalallahu biha min sultan, in yattabi'una illa dhanna, ba abinda suke bi sai zato, wa ma tahwal anfus, sai Allah ya ce wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda, to yanzu dai shari'a ta zo musu daga Allah. Sai Allah madaukake ya ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa. Wannan shi yake nuna cewa ba daidai bane ka kira mala'ika mace, wanda duk ya kira mala'ika akan cewa mata ne, to Allah ya ce ba sa imani da lahira. Da ka ga waɗanda ba su yi imani da lahira ba su suke kiran mala’iku a matsayin mata, wa ma lahum bihi min ilmin, kuma ba su da wani ilimi game da halittar mala’ika, in yattabi'una illa dhanna, ba abin da suke bi sai zato, wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. So kaga wannan duka inkari ne Allah yake ma kafirai da suka ce mala’iku mata ne, ba su saba gani ba. Na biyu, suka dinga ba su sunaye na mata, danganta haihuwa ga Allah ba shakka ba ƙaramin laifi ba ne. Shi yasa sai Allah ya ƙaryata su ya ce ala innahum min ifkihim, Allah ya ce ka sani yana daga ƙirƙiransu, ƙirƙira. Shi yasa Allah ya ce al-ifku, ai a baya abinda Allah ya faɗa kenan, in yattabi'una wa ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'an, wa ta'ayyur kuma yace wa ma tahwal anfusu. Saboda haka kirkira ce, ba abinda suke dogaro da shi face kirkira, yana daga kirkirar su. Ala innahum min ifkihim, yana daga kirkirar Larabawa. La yaquluna, suna cewa me suna cewa waladallahu, Allah ya haihu. Nan take sai Allah ya ce wa innahum lakazibuna, kuma lalle su makareta ne. Saboda haka Allah ya kareta su, kaga ya tabbatar da cewa mala'iku ba mata ba ne, ya kore wannan mummunan tunani da kuma zato da suke yi. Na biyu, cewa mala’ikun ‘ya’yan Allah ne, nan ma ya ƙareta. Saboda haka kaga kenan danganta maganar tasun gaba ɗaya ba ta da asali, kuma ba ƙaramin laifi ba ne. Shi yasa Allah maɗaukake fito yake cewa innahum lakazibuna, maƙaryata ne. Ƙarara Allah maɗaukake faɗa, akwai hadisin Abu Huraira al-Hadisul Qudusi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala Allahu ta'ala, Allah madaukaki ya ce yashtimuni ibnu adam, dan adam yana zagina, wa ma yanbaghi lahu an yashtimani, kuma bai kamata a ce dan adam ya zage ni ba, wa yukazzibuni, kuma dan adam yana ƙaryata ni. Wama yanbaghi lahu an wama yanbaghi lahu, kuma bai kamata dan adam ya ƙaryata ni ba. Kaga abubuwa guda biyu kenan dan adam yake ma Allah. Na daya yana zagin Allah, Allah ka saba mu bane. Na biyu yana ƙaryata Allah. To sai Allah ya bayyana yace amma shatumuhu, zagin da yake min, fa qawluhu, da yake cewa inna li waladan, ni ina da ɗa, zagi na yake. Kaga wannan magana ce ta Allah da kansa. Duk wanda ya ce Allah yana da ɗa ya zagi Allah, zagi ne. Wa amma takzibuhu, da ya ƙaryata nufa, fa qawluhu, cewa lan yu'iduni kama badani, dan adam da ya ce Allah ba zai sake tada ni kamar yanda ya faro halitta na ba. Idan mutum ya musanta cewar Allah zai tada shi a lahira, to ya ƙaryata Allah. Hadisin yana sahih al-Bukhari, inda al-Imam al-Bukhari yake fassara wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu, hadisi na 321. Shine Ibn Hajar da yake sharhin wannan hadisin a cikin Fathul Bari, mujallad 6, shafin 291. Ibn Hajar yace wala shakka anna da'awal waladi lillah, babu shakka, korafin cewar Allah yana da ɗa, yastalzimul imkanal mustad'i lil hudusi, da zaran ka ce Allah yana da ɗa, to kamar kana cewa shi ma Allah yana da farko. Akwai lokacin da aka taɓa samu wanda babu Allah, saboda ai duk wanda ya zama yana da ɗa, to shi ma haihuwarsa a kai. Walizalika wa zalika gayatun naqsi, idan ku har aka ce Allah yana da masomi, to shi ne makuran na ƙasa ga Allah. Idan aka ce Allah yana da farko, to wannan na ƙasa ce ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka in ka dubi Faidul Qadir juz'in hudu, shafi na 472, littafin al-Imam al-Munawi. Ibn Taymiyya shi ma a littafin As-Sarim al-Maslul, yana shafi 561, ya ce kaga Allah ya ce duk wanda ya ce yana da ɗa, to ya zage shi. Sai ka ce me ake nufi da zagi? Zagi shi ne al-kalamu alladhi yuqsadu bihi al-intiqasu wal-istighfafu. Me ake cewa zagi? Zagi shi ne ka faɗi maganar da kake nufin naƙasa wani. Idan ka faɗi magana don ka naƙasa shi ko raina shi, ɗayan biyu, ko dai don ka naƙasa shi ko don ka raina shi, to shi ke da wannan zagi ne. Saboda haka don littafin da ya rubuta As-Sarim al-Maslul, ya rubuta shi ne a kan hukuncin wanda ya yi ridda, wanda ya zagi manzon Allah, wanda ya zagi Allah. Saboda haka sai ya ce to me ake nufi da zagi ma tukuna? Sai kawo hadisin Abu Huraira ɗin nan, ta inda za mu gane an zagi Allah, me ma'anan zagi. Sai ya ce abu biyu ne, ka faɗi kalmar da kake ƙoƙarin naƙasa wani da kuma raina shi. Wa huwa ma yufhamu minhu sab fi qawli an-nasi al-ikhtilafi i'tiqadihim, saboda haka kowace al'umma akwai fahimtar da take mazagi. Sai Ibn Taymiyya yace asali ta'rifin zagi kenan, amma kowace kabila abinda tace zagi ne, to ana daukar sa zagi ne a wurin Allah. Saboda haka in mutum ya faɗi wata bakar magana ga Allah, idan Bahaushe ne, sai a tambayi Hausawa, wannan kalmar da wane ya faɗa zagi ne? Idan Hausawa suka ce zagi ne, hukuncin kisa ne a kan mutum. So kaga kenan kowace kabila da irin fahimtar da take ma kalmar zagi. To amma wannan hadisin shi ya tabbatar mana ma'anar zagi ta bayanin Allah da kansa. Allah Madaukaki ya ce idan ka ce yana da ɗa, to hakika ka zage shi. To ya za mu yi mu gane? Sai Ibn Hajar ya ce za ka gane, saboda me? Me illar ɗa ga Allah? Yana gwada cewar shi kansa Allah yana da naƙasa, yana da naƙasa ta baya, yana da ƙasa ta gaba. Saboda ai kana buƙatar ɗa, saboda in ka mutu zai gaje ka, ko Allah zai mutu ne? Saboda haka Allah bai yarda ba, ya ce mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin, Allah bai taɓa riƙe ɗa ba. Kaga da ya ce min waladin, ya shafi namiji ko mace. Su Larabawa suna danganta mala’iku ne a matsayin ‘ya’ya mata ga Allah subhanahu wa ta’ala. To shi ne sai Allah ya ƙara tambayansu. Allah sai ce to astafal banati, shi Allah ne ya zabi ƴaƴa mata alal banina akan maza sai ya ce musu Allah ya ce malakum kaifa takunu me ya same ku kuke irin wannan hukunci sai ya ce ashe ba za ku yi tunani ba ai babu wanda dan adam ya kamata a ce ya tuna shi kamar Allah mahaliccinsa idan ku zaka tuna Allah mahaliccinka domin shi ya samar da kai duniyar shi ya samar da ita walwala da kake dadin da ka samu duka dan dalilin Allah ne to ashe babu wanda hakkinsa yafi girma akan ka kamar Allah yanzu Allah baka tunanin ya kamata ka tsarkake shi shine ma ya zama abin wasa abin izgilanci shi yasa Allah ya ce afala tazakkaru yanzu ba ku tunawa ni din da na muku duniya na halice ku kuke jin dadin ta ni ne kuma da zama abin zagi wannan bayani da Allah ya shi yasa Ibn Taymiyyah litafi minhaji sunna a juz'i na farko shafin 342 yace wa hadha min a'zamil aqwali saboda haka yasa duk wata kalmar da zaka faɗa a ce ka danganta ta ga Allah ka samu laifi to wannan tana cikin mafi girma munafatu li aqwali rusul wa huwa min a'zamil kufri fi dinillah yana daga mafi girman kafirci mutum ya danganta da ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sake tambaya Allah ya ce amlakun sultanun koko kuna da wani iko kuna da wata hujja shi yasa ya kira ta as-sultan kuna da wata hujja mabayyaniya sai ya ce mene fa'atu bi kitabikum ba za a samu hujja ba sai ta hanyar littafi don babu wanda zai baka labari game da Allah da mala'iku sai Allah shi ko Allah ta littafi yake ba da bayani to ina littafin fa'atu bi kitabikum ku zo da littafin ku in kuntum sadiqina in kun zama su gaskiya wannan duka abinda Allah ke faɗa na jan hankali ne ga larabawa don su yi watsi da wannan aqida kuma Allah ya taimake su gaba ɗaya wannan aqidar babu ita a yanzu sai Allah ya ce وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا kuma sun saka nasaba dangantaka tsakanin Allah da aljanu kaga sun ce aljanu matan Allah ne walaqad alimatil jannatu kuma aljanun su kansu sun sani innahum lamuhdharun dun me fadan wannan yana cikin wadanda ake kawo su gaban wuta a filin hisabi duk wanda ke fadan wannan wato aljanu ma su riga sun sani saboda duk barnar da dan adam yake mala'ika ya sani aljani ya sani shine Allah ya ce aljanun da ake cewa matan Allah su ma sun sani duk wanda ya faɗi wannan to alƙawarin Allah ne sai Allah ya tara shi a wuta wannan suratul an'am aya ta 100 zaka ga yana cewa waja'alu lillahi shuraka aljinni wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmi sai Allah ya ce subhanahu wata'ala amma yasifun Allah ya ce sun saka abokan tarayya ga Allah ta gefen aljanu kuma sun kirkiro ma Allah ƴaƴa maza wasu su danganta ƴaƴa mata to kaga kenan duniyar su kafirai ko wadanne da irin abin da suke ma Allah wasu su danganta yara maza ga Allah wasu kuma su danganta yara mata ga Allah kuma nan ma Allah ya ce bi gairi ilmin babu wata hujja babu ilimi sai Allah ya tsarkake kansa kaga kamar yadda ya faɗa a wancan ƙarshen aya ta 100 ta suratul an'am da Allah ya faɗa waja'alu lillahi shuraka aljinni wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin sai ya ce subhanallahi subhanahu wa ta'ala amma yasifun tsarki ya tabbata ga Allah ɗaukaka ta tabbata ga Allah Allah ya fi ƙarfin abin da suke siffanta shi da shi kaga ya kare kansa to anan ma haka ya faɗa Allah madaukaki ya ce subhanallahi amma yasifun Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke danganta mishi su yara kaga Allah ya tabbatar mana a cikin alkur'ani kenan yara kashi biyu aka danganta su gare shi an danganta yara maza an danganta yara mata kharaqu lahu banina wa banatin kamar misali a suratu tauba ayatu 30 Allah ya faɗi waɗanda suke danganta yara maza gare shi qalat al-yahud uzair ibn Allah wa qalat an-nasar al-masih ibn Allah yahudawa da kristoci suna danganta ƴaƴa ga Allah yara maza annabi Isa kaga namiji ne uzair shi ma namiji ne to su kuma ƴaƴa mata fa larabawa suke da wannan wannan shine yazo a suratul nahl ayat 57 wa yaj'aluna lillahi al-banati wa yaj'aluna lillahi al-banati sai yace subhanahu tsarki ya tabbata gare shi suna saka ƴaƴa mata ga Allah wannan kuma larabawa ne sai Allah yace tsarki ya tabbata gare shi wala hum ma yashtahun amma fa su suna danganta makawunan su irin dan da suke sha'awa saboda haka yasa wannan yana daga cikin mafi girman zunubi ka danganta haihuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah ya ba mu misalin haka a cikin alkurani a wurare daban-daban kuma Allah ya yi alkawari duk mai danganta ɗa gare shi innahum la muhdarun kaga abin da ya faɗa a nan su ne waɗanda ake halartowa me ake nufi da halartowa za a daɗe a filin hisabi ana hisabi kafin nan mutane su shiga wuta to ita wutar kuma za a kawo ta filin hisabi to ita ba za ta jira ba saboda haka za ta gaya ma Allah tana buƙatar abinci to waɗanda ke wannan ƙorafi su ne abincin jahannama kafin a gama hisabi shi yasa Allah yake cewa innahum la muhdarun waɗanda ake halarto su a gefen wuta idan wuta ta buƙaci abinci a ɗiba a watsa ba tambaya saboda haka yasa babban magana ce mutum ya danganta haihuwa ga Allah Allah ka tsare mu me yace gaba illa ibadallahi al-mukhlasin Allah yace sai dai bayin Allah masu ikhlasi waɗanda Allah ya tsarkake su Allah ka samu ne wannan dai har yanzu Allah yana tabbatar mana babu abin da ke raba ka da azabarsa sai ikhlasi idan mutum yana da ikhlasi zai tsira a duniya da lahira sai ya ce fa innakum ma ta'buduna ku kafirai da abin da kuke bautan Allah yana magana da kafirai da suke makka waɗanda suke bautan gumaka waɗanda suke danganta ƴaƴa ga Allah yanzu Allah yana ba su amsa ya ce musu kun ga da ku da abin da kuke bauta ya ce me ma antum alaihi bifatinin fasara guda malamai suna cewa abin da Allah ke faɗa a nan da ku da abin da kuke bauta ma antum alaihi bifatinin ba ku iya fitinar kowa ba ku iya ɓatar da kowa sai wane ya ce illa man huwa salil jahim face kawai mutumin da dama Allah ya kaddara sai ya shiga wuta wannan fasara guda kenan da ku da abin da kuke bauta ba ku iya zama fitina ga kowa shine ma antum bifatinina bi ma'ana bi mudillina ahadan ba za ku iya ɓatar da kowa ba illa man huwa salil jahim sai wanda Allah dama ya kaddara zai shiga wuta to wannan fasara guda kenan sannan akwai fasara ta biyu ma antum alaihi bifatinina ba ku tsira da ku da abin da kuke bautan babu wanda zai tsira a kiyama illa man huwa salil jahim face dukkanku sai kun shiga wuta su kaga kowanne ya dace Allah yana tabbatar da idan mutum ya bauta ma gunki to da shi da gunkin sa ya shiga wuta shi yasa Allah ya ce fa innakum wa ma ta'budun da ku da abin da kuke bauta gaba ɗayan ku Allah zai hada a cikin wutar jahannama Allah ka mana kariya to sai Allah ya dawo magana akan mala'iku din dan ya tabbatar mana suwaye mala'iku tunda kaga Allah ya tambaya shin sun ga yanda aka yi halittar su ne Allah ya tabbatar babu wanda ya ga yadda halittar mala'ika take to sai Allah yake so ya gyara mana aqida game da mala'iku sabanin tunanin larabawa a zamanin jahiliya me Allah yake sai ya zamanto Allah ya bari mala'ikun suke bayani da kansu maimakon Allah yayi bayani yace to ga yadda mala'ika yake ga yadda mala'ika yake sai Allah yace mala'iku ku yi bayani shi ma aya ne sai zaman maganar mala'iku Allah ya dauka yasa a cikin alqur'ani wama minna illa lahu maqamun ma'lum mala'iku suka ce babu wani daga cikin mu face yana da gurin tsayawansa sananne kaga kenan dama ai ba mu san mala'ika ba ba mu san mala'iku ba saboda ka larabawa suna faɗin maganganu marasa gaskiya to sai mala'ikun suke bayani sai aka dauko bayanin aka sa a cikin alqur'ani Allah ya gaya wa mala'iku ga abin da mutane suke faɗa me za ku ce sai mala'iku suka ce to mu dai ga bayaninmu babu wani daga cikin mu face yana da matsayinsa sananne suka ce wa inna suna cewa wa inna lanahnu safun kuma lallai mu masu yin sahu sahu ne na uku fa kuma lallai mu masu yin zikirin Allah ne babu kakkautawa kisa suke cewa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka aikin mala'ika zikirin Allah babu kuma sakan da ba sa zikirin nan ai shi yasa suka ce wa inna lanahnu musabbihun mu ne masu tasbihi in ka dubi suratul anbiya aya ta 20 Allah yace yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna zikirin Allah dare da rana babu fashi a yanzu nan mala'ika na zikirin Allah shi mala'ika ba shi da lokacin da ma baya bautar Allah to kaga anan Allah ya sa mala'iku sun ba mu amsa da kansu mala'iku suke cewa wama minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu musabbihun kama idan ka ji sai ka ce a wannan ayri yace yaya za su dinga cika baki za ka yi tunani yaya mala'ika zai cika baki ni mai zikiri ne ni mai sahu ne ka san akwai wanda zai tunanin ko wannan ai bai dace da mai ikhlasi ba ta wannan bai raba mala'iku da ikhlasi ba babu shakka ya gwada cewar mala'ikun suna mana bayani ne saboda ba mu sani ba inda mun sani da ba za su faɗi hakan ba saboda haka yasa idan za a gaya maka abin da baka sani ba to kalmar riya ba ta shigowa idan ka riga ka sani to nan ne cika baki yake zuwa ba mu san mala'iku ba ba mu taɓa ganin halittansu ba ba mu san yadda suke ba ya ibada su take saboda haka yasa dole su mana bayani ce ga irin yadda muke mutsaiwa kowanne yana da matsayinsa ba kamar dan adam bane kana nan garari kai yau kudu gabas da yamma a'a in Allah ya ajje mala'ika guri to ba zai tashi ba in Allah ya ajje mala'ika a guri mala'ika bai barin wannan gurin har tashin kiyama saboda haka akwai mala'ikan da Allah ya bashi damar ya dinga yawo ba shakka ya nemo masu salati ga manzon Allah duk wanda yayi annabi salati zai tafi ya gaya mishi to wannan aikin sa kenan shi yasa suke cewa wama minna babu wani daga cikin mu illa lahu maqamun ma'lum face yana da matsayi sananne anan matsayin yana daukan abu biyu maqaman makaniyan wa maqaman zamaniyan yana daukan muqami na mahalli saboda haka in baka manta ba akwai hadisin manzon Allah wanda aka ce ranar juma'a mala'ika yana zuwa ya tsaya kofar masallaci aikin sa ya dinga rubuta waɗanda suka shigo masallaci wanda ya fara zuwa sai wani har dai idan liman zai hau minbari a rufe littafi so kaga yana da gurin zama na mahalli akwai kuma wanda lokaci ne saboda haka idan gari ya waye shi wannan mala'ikan sai in rana za ta bullo sai ce ya Allah a wannan ranan duk wanda ya tallafa ma dan uwa ka tallafa mishi to kaga nashi aikin kaga shi kuma ba guri bane lokaci ne saboda haka sai zama aikin mala'iku ya rabu ne a tsakanin abu biyu tsakanin guri da lokaci lahum mawdi'un wa waqtun saboda haka mala'iku suna da gurare kuma suna da lokuta yaqumuna fihi lillahi ta'ala don haka ibadar mala'iku tana da lokaci tana da guri muqayyida bi makanin wa muaqqata bi zamani tana da lokaci kuma tana da guri wannan zaka gane wannan bayanin a tafsirin Ibn Usaymin da kuma tafsirin al-Imam Sa'di saboda haka wannan shi yake nuna cewa idan mutum zai yi bayanin abinda wani bai sani ba wannan bayanin ana cire hukuncin riya akan ta ta ina zamu gano hujja ai akwai ranar da manzon Allah yayin irin wannan maganar an tafi wani guri za a yi liyafa na walima annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabbai ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama manzon Allah yake kun ganni ni ne shugaban ƴan adam a ranar kiyama to amma annabi yana faɗa sai ya ce wala fakara ban ga yanku don alfahari ba amma nan ba za ka ce annabi ya cika baki ba ai ko me yasa ba za a ce annabi ya cika baki ba saboda duk sahabbai babu wanda ya san cewar annabi zai zama shugaban mutane a ranar kiyama saboda haka in bai faɗa ba ba za a sani ba don haka dan ya faɗa anan babu cika baki shi yasa su ma mala'iku da kaga sun faɗi wannan ba cika baki bane inda ba su faɗa ba da ba mu sani ba don haka yasa malamai suke cewa idan mutum ya faɗi abu wanda in ba dan ya faɗan ba ba za a sani ba to faɗansa wannan abin ko da alkhairi ne baya ɗaukan hukuncin cika baki baya ɗaukan hukuncin riya amma in ka dubi alkur'ani kai kanka ka sani idan ana batun ikhlasi shi ɗan adam shi yake ƙoƙarin ikhlasi shi mala'ika gaba ɗaya ma halittar tasa da ikhlasi ne halittar da Allah ya marma tana tare da ikhlasi saboda haka ba za ma su iya saba ma Allah ba in ka dubi suratul anbiya'i aya ta 27 zuwa da 8 la yasbiqunahu bil qawli ba sa tsere ma Allah ta maganar su kaga kenan idan mala'ika ya faɗi magana wannan maganar akwai yardan Allah ba kamar dan adam bane kana iya faɗin magana da za ta jawo ma fushin Allah shi mala'ika in ya faɗi magana wannan maganar ta dace da yardan Allah ba za su ma taba faɗin maganar da babu umarnin Allah akai ba kaga kenan bare ma a ce an samu zunubi akai wa hum bi amrihi ya'malun sannan aikin su da umarnin Allah suke yi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san gaban mala'iku ya san bayan su wala yashfa'una illa liman irtada sai Allah ya gaya mana tsarin rayuwar mala'iku wa hum min khashyatihi mushfiqun saboda tsananin tsoron Allah su mala'iku a cikin firgita suke gaba daya a firgita suke shi yasa Allah ya ce mushfiquna ai kaga ba kamar dan adam ba wani lokaci za a yi hira har ma ka kece da dariya wani ma ya doka ihu saboda ka ji dadi shi mala'ika kullun a fargaba yake a tashin hankali yake saboda babu sakan daya da yake manta Allah babu shi saboda kai sa Allah ya ce wa hum min khashyatihi mushfiquna saboda tsananin tsoron Allah mala'iku suna cikin fargaba to wanda ke cikin fargaba yaushe ga taman riya kaga babu riya babu cika baki in ka dawo suratul nahl aya ta 50 Allah yake ya khafuna rabbahum min fawqihim suna tsoron Allah da yake saman su kaga Allah ya bawa mala'iku shaida babu mala'ika ɗaya da aka ware gaba ɗaya mala'iku suna tsoron Allah sai yace wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma suna aikata duk abin da Allah ya musu umarni in ka dawo suratul tahrim aya ta 6 la ya'asuna Allah ma amarahum ba su saban Allah duk abin da Allah ya umarce su nan ma yace wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da aka yi musu umarni wato abin da zai gwada maka darajar mala'ika ya zo ta bayani Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yana mujallar na 7 shafin 241 ka duba dai manzon Allah sai dai ya samu shekaru 10 a garin Makka yana sallah Allah bai tsara masa salloli 5 din nan ba Allah bai tsara ma annabi sallolin nan guda 5 a yini ba domin zaman da annabi yayi a garin Makka sallolin da ake yi ba sallah 5 bane da a yi sallah raka'a 2 da safe 2 da yamma cikin dare a yi tsayuwan dare wannan dole ne daga annabi har zuwa sahabbansa Allah ya sani sahabbai suna ta wannan ibadar to a lokacin da Allah ya yi nufin zai tsara salloli 5 bai tsara ma annabi Muhammad ba yanda za a yi sallan sai da ya gayyaci manzon Allah daren Isra'i. Me yasa aka yi Isra'i? Abinda Ibn Hajar yake faɗa yake da yawa mutane ba su gane hikimar Isra'i ba. Ba shakka tafiyar da aka yi da manzon Allah zuwa sama wata daraja ce ga Annabi Muhammad, saboda abu ne wanda Allah bai taɓa yinsa ga wani annabi ba. Ba a taɓa yin Isra'i ga wani annabi ba in banda manzon Allah, khususiyya ce gare shi. Saboda haka yasa kaga Allah ya saka bayaninta a wurare daban-daban a cikin Alƙur'ani. To Allah yana daga cikin hikimarsa da ya sa annabi ya tafi sama Lailatul Isra'i, annahu lamma urija bihi, a lokacin da aka haura sama da manzon Allah, ra'a fi tilka layla, Allah bai dawo da annabi ba sai da ya nuna ma annabi mala'iku yanda suke bautan Allah. Allah ya nuna ma annabi mala'iku, annabi ya gani kuma sannan ya ga yanda suke bautar Allah din a wannan daren. To abinda yasa Allah ya nuna ma annabi yanda mala'iku suke bauta, saboda manzon Allah ya san ƙarfin wato yaƙini na mala'ika, sannan kuma annabi ya gane yawan darajar da ya yi masa da al'ummar shi. Allah ya yi ma al'ummar annabi Muhammad daraja mai yawan gaske, saboda haka yasa Allah ya nuna mar mala'iku. Saboda haka da annabi ya tafi ya ba da labari da kansa, anna minhumul qa'imu, sai annabi ya ga wani mala'ikan a tsaye yake char, fala yaqulu bai zama har tashin kiyama. Warraki'u, sai ya ga wani mala'ikan kuma ruku'u yayi, shi wannan ruku'un fala yasjudu, babu sujuda, ibadar sa ruku'u ne kawai, kuma ba zai daga daga ruku'un ba har tashin kiyama. Wasajidu, sai ya ga wani mala'ikan kuma sujuda yayi, shi wannan mala'ikan fala yaqudu, baya zaunawa tunda yayi sujuda bai dago kansa ba har tashin kiyama. To Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ga wasu suna dawafi, fajama'a Allahu lahu, to sai Allah ya ce ma annabi, kaga wannan babu masu bautarsa kaman mala'iku, babu, saboda babu waɗanda ke tsananta tsoron Allah wanda suka samu shaidar ibada banda mala'iku. Saboda haka sai Allah ya ce, to kai al'ummarka ba za mu haɗa musu duk ibadar mala'ika, ibadar mala'ikan gaba ɗaya za mu haɗa, fajama'a Allahu lahu wa li'ummatihi, saboda haka sai Allah ya haɗa ibadar mala'iku gaba ɗaya da al'ummar annabi, tilkal ibadatu kulluha, duka wannan ibadar a raka'a guda, a raka'a guda akwai ibadar da kake wanda mala'ika baya yi. Kaga zaka tsaya ka karanta Fatiha, wannan tsayawar da kai ibada ce ta wasu jinsin mala'iku kawai. Idan ka yi ruku'u, ibada ce ta wani jinsin mala'ika. Idan ka ɗago, ibada ce ta wani jinsin mala'ika. Idan ka yi sujuda ma haka. Sai Allah ya harhaɗa ibadar jinsi daban-daban na mala'iku a raka'a guda ga al'ummar annabi Muhammad. Yusalli hal abdu, wanda bawa zai yi sallah bi shara'itiha, inda ya cimma sharuɗanta, to sai ya zamanto kenan Allah ya ba ma ɗan adam daraja sama da ta mala'ika. Saboda ibadar mala'ikun sai Allah ya harhaɗa ta, sai mai da ita ibada ɗaya ga musulmi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa dai abinda muka rasa, akwai sharuɗa, akwai sharaɗi na tsarki wanda shi mala'ika dama ba yi da najasa. To sai Allah ya ce, ku kuma dole sai an samu sharaɗi na tsarki. Akwai sharaɗin nutsuwa, wanda shi tuntuni mala'ika yana da shi, babu mala'ikan da ba shi da nutsuwa, babu shi. To amma kai ɗan adam dole a samu nutsuwar kafin sallar taka ta yi. Sannan na uku akwai ikhlasi, wanda shi mala'ika tuntuni Allah ya halicce shi da ikhlasi. Amma kai fa, idan sallar babu ikhlasi, to babu shakka wannan sallar banza ce. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila, don idan aka ce wannan sallar taka babu ikhlasi, to ba ta yi kama da ta mala'ika ba, sai Allah ya watsar da ita. Idan sallarka babu tsarki, nan ma ba za a karba ba. Idan sallarka babu nutsuwa, nan ma ba za a karba ba. Amma kaga waɗannan duka Allah ya riga ya kyautan su ga mala'iku. Ashara ila zalika, akwai malaman farko waɗanda suka yi ishara ga wannan, suke cewa hikimar da ta sa Allah ya ce annabi ya tafi sama aka kai shi sama tafiyar Isra'il wannan yana daga cikin hikimar dan a nuna mar girmamawa wanda aka yi masa da al'ummar shi ibada daban-daban ta mala'iku Allah ya hada ya bashi wa fi ikhtisas fardiyyatiha bi lailatul isra'i isharatun ila azim niyatiha wa bayanha wa lidhalika ikhtassa farduha bikawnihi بغير واسطة بل بمراجعات تعددت على ما سبق بيانه سبو داك يسا شي الله سبحانه وتعالى سبو دا جرمان سلم يسا بأتورو ملائكة منزون شبا يتسلى دا الله يتاشي فردا تاتك منزون الله كيس اي سكان النبي دا الله باب ملائكة الله كي مغنى دا النبي محمد كيس اي الله يباشي صلو لي قدا همسين ya dawo a rage har da suka dawo guda biyar babu mala'ika a tsakaninsu saboda a nuna maka me darajar sallar da Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka annabi ya ga mala'iku wannan ya samu hadisi kamar kashi hudu na daya akwai hadisin Abu Dharr al-Ghifari Abu Dharr yana cikin dadaddun sahabban manzon Allah saboda haka ya musulunta tun musulunci yana garin Makka don haka yana daga cikin waɗanda suka san labarin al-Isra suka ba da labarin Isra'i in ka dubi hadisin yace akwai ranar da manzon Allah ya karanta mana farkon suratul insani har zuwa ƙarshe in ji Abu Dharr muna masallaci sai annabi ya dauko karatu hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura manzon Allah ya dinga karantawa sai da ya zo ƙarshe ba sallah bane kamar hudu ba ce annabi zai ya miƙe gaban sahabbai ya karanta suratul insan sai da ya je ƙarshe sai manzon Allah ya ce masa sahabbai inni ara ma la tarawna wallahi ina ganin abin da ba ku iya gani manzon Allah ya faɗi wannan wa asma'u ma la tasma'un kuma ina jin abin da ba ku iya ji saboda haka yasa kirar manzon Allah ta daban ce annabi yana ganin abu kai wallahi kana gurin baka gani annabi yana jin wani sauti wanda kai ba za ka iya ji ba annabi ya gaya masa sahabbai sai manzon Allah ya ce a yanzu din nan at-tati sama'u sama ta yi wani ƙara sai manzon Allah ya ce masa sahabbai wa huqqalaha anta itta kuma babu shakka sama ta cancanta ta yi ƙara in ji manzon Allah idan aka ce sama ta yi ƙara za ka ce lodi ya mata nauyi sai manzon Allah ya ce ƙwarai nauyin da yake kanta ya kai a ce sama ta yi ƙara to sai annabi ya gaya masa sahabbai irin nauyin da ke sama dama ya gaya musu ina ganin abin da ba ku gani ina jin abin da ba ku ji to sai manzon Allah ya ce ma fi ha maudi'un babu wani guri a sama qadri arba'i asabi' wanda faɗinsa ya kai yatsa hudu in ji annabi Muhammad fadin yatsa hudu babu wannan gurin a sararin samaniya illa face a wannan gurin malakun akwai mala'ika wabi'un jabhatahu ya dora goshinsa sajidan lillahi yana ma Allah sujuda in ji manzon Allah babu inda zaka samu kafa a sararin samaniya manzon Allah ya ce face akwai mala'ika da ya sujuda amma kaga yanzu ka daga ido zaka ce ya ba komi saboda ai ba lalle bane kaga abinda manzon Allah ke gani ai ba annabi ba ma ko a yanzu Allah ya nuna mana kyautarsa da yayi ma wasu bai yi ma wasu ba ba ka ganin kare yayi ta haushi kai baka san me ke faruwa ba ya ga abinda kai baka gani ba kare zaka ga yana haushi saboda ya ga abinda baka yi ba baka gani ba jaki kaji ya kama kuka saboda ya ga abin da baka gani ba zakara yayi cara saboda ya ga abin da baka gani ba kowane ido da baiwar da Allah ya masa saboda haka yasa annabi sai da ya faɗa ya ce wallahi ina ganin abin da ba ku gani kuma ina jin abin da ba ku ji manzo Allah sai ya ce to ga bayani sararin samaniya da kuke gani ba haka bane Allah ya batar dan haka dan adam bai ganin mala'ika saboda me jarabawa saboda haka in ka dubi arkanul iman ai akwai imani da mala'iku za ka yadda akwai mala'ika ko a'a in baka yadda akwai mala'ika ba babu shakka mutum zai mutu kafiri babu shakka duk wanda bai yadda da mala'ika ba zai mutu kafiri saboda rukuni ne daga cikin rukunin imani manzon Allah ya ce wallahi na rantse muku da Allah law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abinda na sani la dhahiktum qalilan da dariyar ku kadanci wala bakaitum kasiran kun wallahi da ku kanku yafi yawa manzon Allah ya ce da kun san abinda na sani kaga kenan da muna da ilimin da Allah ya ba wa manzon Allah kuka za mu yi tayi babu dariya me yasa saboda Allah ya bude idan sa ya nuna mana mala'iku ga irin ibadar mala'iku mala'iku ba su da wani hali face na firgita ba magana dariya a wajen mala'ika manzon Allah ya ce wa ma talazzastum bin nisa'i alal furushi da Allah ya sanar da ku ilimin da ya bani yace da babu ɗayanku da zai sha'awar kwanciya wato in ma da mace ko da namiji babu mai sha'awar kwanciya mace ba ta iya sha'awar kwanciya da mijinta miji bai sha'awar kwanciya da matarsa zaka kwanta gado ɗaya amma ba ka ma da sha'awar saboda me tashin hankalin da ka gani manzo Allah yace kai ba ma haka ba wala kharajtum ila su'udati ba za ma ku iya zama a gidajen ku ba wallahi ba za ka iya zama a gidanka ba manzo Allah yace wallahi gari za ku bari za ku fita bayan gari ku hau kan tsaunuka idan kun hau kan tsauni ma taj'aruna kururuwa za ku yi ta yi ila Allah ta'ala kuna ihu ga Allah dan ba ku san me zai faru gaba ba game da makomarku saboda haka annabi Allah ya sanar da shi ilimin da bai sanar da kowa ba in ka dubi silsilatu sahiha wannan hadisin isnadin sa yana da kyau shine hadisi na 1722 so wannan kaga ya tabbatar mana Allah ya bude ilimi ga annabi Allah ya bude ganin annabi da jin annabi da ilimin annabi ba irin namu bane manzo Allah ya faɗa kuma hadisi ne da ya tabbata nabiyu hadisin Jabir annabi ya ce ma fis samawati sab'i a wannan riwaya kaga a wancan riwayar hadisin Abu Zar al-Ghifari annabi ya ce a sama amma hadisin Jabir manzon Allah ya ce samai bakwai karkab manzon Allah ya ce mawdi'u qadamin wala shibrin wala kaffin ba inda zaka gani wanda fadinsa ya kai daidai sawun dan adam ko daidai tafin hannunka ko kuma a ce ya kai kamu daya babu inda zaka nuna a sararin samaniya sama ta bakwai gaba daya sammai bakwai manzon Allah ya ce illa wa fihi malakun qa'imun face akwai mala'ika da yake tsaye aw malakun sajidun ko mala'ika da yake sujuda aw malakun raki'un ko mala'ikan da yayi ruku'u manzon Allah ya ce fa idza kana yawmal qiyama idan qiyama ta tsaya shi wannan mala'ikan tsayuwa yayi hatta shin kiyama wannan kuma ruku'u yayi hatta shin kiyama wancan sujuda yayi hatta shin kiyama qalu jami'an annabi ya ce to duk mala'ikun za su ce ma abadnaka haqqa ibadatika za su ce ya Allah ban bauta maka yanda ya kamata ba in ji mala'ika wato sai ya rena wannan ibadar ma da ya ma Allah sujuda yayi tun halittarsa bai daga ba hatta shin kiyama amma da ya daga kansa yake cewa Allah ban bauta maka yanda ya dace ba manzo Allah ya ce illa anna la nushriku bika shay'an sai mala'iku su ce illa dai nutsuwar mu kawai shine ba mu taba shirka da kai ba tunda ba mu taba shirka da kai ba to muna da nutsuwa da cewar mun bauta maka amma in dai ibada ce ba mu yi yadda ya dace ba wannan hadisi yana al-mujam al-awsat na al-imam at-tabarani kuma yana sahihu at-targhib shi ma hadisi ne mai asali shine hadisi na 3380 saboda haka yasa wannan hadisin yasa malamai suke cewa kamar misali ibnu taymiya al-litafi majmu'u fatawa mujallad 4 shafi 126 yace mala'ikatullahi la yuhsi adaduhum illa Allah mala'ikun Allah babu wanda ya san adadin su sai Allah shi kadai saboda maganar manzon Allah da annabi ke cewa sama ta daya har zuwa ta bakwai ba ka samun gurbin da ya kai fadin tafin hannu face akwai mala'ika a wannan gurin kaga kenan babu wanda ya san mala'iku sai Allah kuma abinda Allah ya faɗa kenan yana cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa to shine sai yace allazi fi kitabi was sunna bayanin da yazo a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah min zikrul malaika game da al'amarin da ya shafi malaiku wa kasratihim da yawan malaiku amrun la yuhsaru abu ne wanda yafi karfin ma a kididdige shi sai ba da misali da wannan hadisin muka karanta a hadisin riwayar Abu Zar al-Ghifari wanda manzon Allah ke cewa attati sama'u wa huqalaha an ta'ta to sai ya kawo hujja da aya da tazo a cikin alqur'ani takadu samawatu yatafattarna min fawqihinna sammai suna kusan su tsatsage a saman ƴan adam kaga wannan ayar alqur'ani ne sai Allah ya ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim mala'iku suna tasbihi suna godiya ga Allah wa yastaghfiruna liman fil ardi suna neman gafara ga mutane dake doron kasa ala kusani inna Allah huwal ghafurur rahim lalle Allah shine mai yawan gafara Allah mai yawan jinkai ne Allah ka gafarta mana Allah kai mana jinkai kamar yanda Ibn Taymiyyah ya fada haka Ibn Hajar ya fada shi ma a cikin Fathul Bari juz'i na 7 shafin 241 yace wastudilla bihi waɗannan hadisai da aka samu hadisin Abu Zar al-Ghifari da hadisin Jabir malamai suna kafa hujja da su ala annal mala'ika aksarul makhluqati da wani zai tambaye ka wace halitta tafi yawa cikin halittun Allah Ibn Hajar yace ka bashi amsa cewa mala'iku ne in ana neman halittar da tafi yawa a cikin halittun Allah to mala'iku ne li'annahu sai yace dalili kuwa la yu'rafu min jami'il awalimi man yatajaddadu min jinsihi fi kulli yawmin wanda yazo ta hadisin da zamu karanta domin Allah tabaraka wa ta'ala ya sa musu ka'aba a sama wannan ka'abar mala'iku suna dawafinsa a kowace rana mala'ika 70,000 ne gaira ma sabata anil mala'ikati fi hadha al-khabari kowace rana mala'ika 70,000 za su yi dawafin wannan daki in sun tafi ba za su dawo ba har tashin kiyama in ka dubi bayanin Ibn Kathir shi ma a littafin al-bidayatu wan nihaya kaga ga bayanin Ibn Taymiyyah ga bayanin Ibn Hajar ga bayanin Ibn Kathir yana mujallal na farko shafi na 44 yace fa dalla hadhanil hadisan wadannan hadisai guda biyu suka nuna mana annahu ma min mawdi'in fis samawati sab'i daga sama ta daya har zuwa sama ta bakwai babu wani gurbi illa wa huwa mashghulun bil mala'ika fa ce akwai mala'ika a gurin to amma ba zai tare maka guri ba saboda haka yanzu dan jirgin sama na shawagi jirgi hanyar sa daban mala'ika hanyar sa daban amma sai ka dauka a to inda a ce suna nan ya za a yi jirgi ya tafiya ta yi halittar mala'ika daban halittar jirgi daban babu inda ke sama face akwai mala'ika Ibn Kathir ya ce wa hum fi sunufin fil ibada kuma mala'ikun ibada su ba ɗaya bace annabi ya tabbatar mana nau'ukan ibadan su daban-daban ne minhum man huwa qa'imun abadan akwai wanda tsayuwa kadai yayi har abada kuma ba zai ruku'u ba wa minhum man huwa raki'un abadan akwai wanda ruku'u yayi ba zai daga daga ruku'un nan ba har abada wa minhum man huwa sajidun abadan wani yayi sujuda ba zai daga daga wannan sujudar ba har abada wa minhum man huwa fi sunufin ukhar saboda ka akwai wadanda ke da nau'ukan ibada daban-daban banda Allah ma babu wanda ya sani yace Allahu a'lamu bihi wa hum da'imuna fi ibadati inda suka bambanta da mu kenan yanzu kaga in kai sallar la'asar sai ka je kai ta shawagi sai magariba tayi adawa masallaci banda mala'ika da'imuna fi ibadatihim a ko da yaushe mala'ika na cikin bautar Allah wa tasbihihim bayan bautar da suke kuma suna zikiri suna ibadar suna zikiri wa azkarihim wa a'malihim allati amarahum Allahu biha sannan bayan haka akwai wadanda kuma Allah ya musu umarni su aikata wani aiki suna wannan aikin suna ibadar suna zikirin Allah wa a'maluhum allati amarahum Allahu biha wa lahum manazilu inda rabbihim sannan darajar su ba ɗaya bace a wurin Allah saboda haka yasa a wannan guri suke cewa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin muface yana da mukamin sa sananne saboda haka yasa malaika jibrilu mukamin sa daban ne malaika israfilu haka kowanne malaika da irin matsayin da Allah madaukake ya bashi to sai hadisi na uku shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda hadisin Abu Huraira yace kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rahatin manzon Allah ya fito ya tarar da wasu yan jama'a kadan a masallaci kamar bakwai dai basu kai mutum goma ba maduna sab'a shi ake ce ma ar-rahatu min ashabihi annabi ya shigo masallaci ya tarar da wasu sahabbai yabhakuna suna ta kecewa da dariya ya tahaddasuna suna hira sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin nan na sani la dhahiktum qalilan da dariyar ku kadan ce wala bakaitum kasiran kuma da kukan ku da yawa sai manzo Allah ya juya ya tafi ai annabi na tafiya abkal qaumi sai jama'a gaba ɗaya suka kece da kuka suna sun shiga damuwa shine sai Allah ya yi wahayi ga annabi Muhammad ya Muhammad lima tuqannitu ibadi dan me kake sa bayina su yanke tsammanin rahamata ya zaka sa su dinga kuka kaga ai da sanin Allah ya sanar da annabi abinda bai sanar da mu ba saboda haka tsoron Allah annabi ba zai zama ɗaya da namu ba shine sai manzon Allah ya sake dawowa sai ya ce masahabbai abshiru albishirunku wasaddidu abinda dai ake so da ku ku ringa dan kamanta daidaita kawunanku da hukuncin Allah wa qaribu ku rika kusantar da kawunanku ga sunnar manzon Allah amma ba shakka babu wanda zai yi 100 bisa 100 babu wanda zai ce yayi riko da sunnar manzon Allah 100 bisa 100 babu shi sai dai ka kamanta kamar matso kusa da sunna kai iya abinda zaka yi Allah kuma yayi alƙawari zai cika maka gibi zai baka lada saboda kai sa manzon Allah ya dawo ya gaya musu wannan riwayar ita ma tana silsilatu sahiha hadisi 3193 sannan akwai hadisin Abdullah ibn akwai hadisin Anas bin Malik akwai hadisin Anas bin Malik bayan hadisin Abu Huraira wanda shi ma yayi kama da hadisin Abu Huraira annabi yayi huduba yace wa sahabbai law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani la dhahiktum qalilan da dariyar ku kadan ce wala bakaitum kaseera da kun yi kuka mai yawa manzon Allah yana faɗin haka fagatta ashabu rasulillah a masallaci ne sai sahabbai dama suna da mayafi kowa sai kaga ya daga mayafin ya rufe kansa yana ta kuka kawai yana ta kuka walahum haninun wannan hadisin muttafaqun alai yana sahih bukhari da kuma sahih muslim akwai hadisai da yawa waɗanda suke bayani game da darajar ibada ta mala'iku amma babu lokacin da zamu karanta su illa dai Allah madaukaki ya tabbatar mana mala'iku bayin Allah ne masu daraja to sai Allah ya ce mene wa in kanu la yaqulun su kafiran makka ai da can kafin Allah ya aiko annabi Muhammad kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai suna da wato suna da wata magana da suka yi babu shakka wanda ya nuna cewa sun yi sha'awa ina ma Allah ya ba su littafi yanda ya ba mana nasara da yahudu kaga kenan kafirai sun san cewa suna cikin bata mutanen makka suna bautan gumaka amma sun tabbatar da cewa bautan gumakan nan halaka ce sun sani saboda haka yasa a zamanin da sai suna buri ina ma Allah ya ce ala innahum min ifkihim da ƙaryarsu yana daga ƙaryarsu la yaquluna suna cewa me yace gaba na'am na'am suna cewa wa in kanu la yaquluna da can suna buri sai su rika cewa law anna indana dhikran min al-awwalin ina ma da a ce muna da wani littafi mai tunatarwa wanda ke tunatarwa min al-awwalin tun daga mutanen farko ka san da yake su Larabawa ba su taba samun annabi ba Allah ya faɗi wannan a cikin Al-Qur'ani saboda aka yasa ba su da wani littafi da suke rike da shi to sai suke ganin da a ce Allah ya ba su littafi su ma da me zai faru
la qurna ibadallahi al-mukhlasin
Allah yace la kunna ibadallahi al-mukhlasin suna cewa ai da mun kasance bayin Allah tsarkakakku wato da can suna gurin haka ina ma a ce mu an ba mu littafi kamar yahudu kamar nasara ai da mun zama bayin Allah na kwarai da za mu yi aiki da wannan littafi amma in ka lura ai Allah ya ce wa in kanu la yaquluna law anna indana dhikran min al-awwalin lakunna ibadallahi al-mukhlasin da haka suke fada amma ƙarya ce korafi ne wanda babu gaskiya akai da'awa minhum mukabara saboda a suratul fatir mun karanta aya ta 42 Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim sun rantse da Allah makuran rantsuwa suka ce la in ja'ahum nazirun da Allah zai aiko musu annabi la yakununna ahda min ihdal umam da sai sun fi riko da gaskiya riko da annabi fiye da ɗaya daga cikin al'ummomi guda biyu dinnan yahudawa da nasara sun faɗi haka kaga wannan ayat ta fito da burin nasu a fili sun yi rantsuwa suka ce da a ce Allah ya taɓa turo musu annabi to da za su rike annabin nan da gaske fiye da yanda Kirista suka rike annabin su fiye da yanda Yahudawa suka rike nasu annabi sai Allah ya ce falamma ja'ahum nazirun ma zadahum illa nufura amma da annabin ya zo fa bai ƙara musu komai ba face gudu da annabi ya zo sai suka zamanto sun gudu shi yasa anan ma Allah ya ce da suka ce la kunna ibadallahi al-mukhlasin me yace a gaba Allah ya ce fa kafaru bi sai suka kafirce mu annabi Muhammad sai gashi Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam gare su da Allah ya turo annabi sai suka kafirce masa ashe kaga wancan magana da suke maganar ƙarya ce cewa da an ba mu littafi da za mu rike da kyau da za mu fi Yahudawa da Nasara Allah ya ce fa kafaru bihi ga sun kafirce da shi fa sawfa ya'lamun za ku wasu sani nan gaba za su sani shin kafirce ma annabi alkhairi ne gare su ko kuwa sharri ne to me Allah ya faɗa a ƙarshe wa laqad sabaqat kalimatuna Allah madaukaki yace kalmar mu ta taimako ta riga ta gabata li ibadina al-mursalin ga bayan mu waɗanda muka aike su wato Allah ya riga ya tabbatar yayi alƙawari zai taimaki manzanninsa li ibadina al-mursalin duk wani manzo da Allah ya aike shi Allah ya alƙawari zai bashi taimako me yace innahum lalle manzannina lahumul masuruna lalle su ne waɗanda za su rika samun nasara daga wurin Allah to kaga nan alƙawari ne Allah ya yi ga manzanni saboda ka duk wani manzo da Allah ya aiko ya masa alƙawarin zai bashi taimako kuma in ka dubi suran nan tun daga farko duka manzannin da Allah ya ba mu labarin su sai ya tabbatar ya ba su taimako kaga ya cika alƙawarin sa kenan to amma ba manzanni kadai bane sai ya ce Allah ya ce wa inna jundana rundunarmu idan aka ce rundunar Allah kaga wanda ya bi manzanni ya shiga saboda haka mu ma da ba manzanni bane muke bin manzannin Allah to muna cikin rundunar Allah Allah ka sa muna dacewa wa inna jundana lahumul galibun Allah ya ce to kuma rundunarmu lalle su ne masu galaba Allah ya yi wannan alƙawari gashi ne ya sa a cikin Al-Qur'ani rundunarmu ita ce mai galaba kuma ba nan kadai ba kaga a suratul mujadala aya ta 21 yace kataballahu la aglibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta da ni da manzanni na mu za mu ci galaba saboda kai sa duk wanda ya rike gaskiya ba zai ji kunya ba Allah ka samu ya rike ta saboda kai sai Allah ya ce ma annabi Muhammad fatawalla anhum Allah ya ce fatawalla anhum ka kauda kai gare su hatta hin har zuwa lokaci a lokaci wato wanda Allah ya ayyana domin wannan sura tana cikin suran da suka sako ga manzon Allah yana Makka lokacin babu yaki Allah yake saboda haka duk cutar da aka da kai da za a yi ka kauda kai ka jira su akwai lokaci da Allah ya kaddara in lokacin yayi to za a baka damar yakan su shi yasa Allah yake cewa fatawalla anhum kauda kai gare su ko da sun cutar da kai ko da sun bata maka karka da hun sai Allah yake
wa amsuru fadhafa yusuru
Allah madaukake yake cewa absirhum daga cikin fassaran ana cewa kai ta nuna musu fasofa yusuruna da sannu za su gani kaga wannan ke nuna cewa duk lalacewan akida na kafiri karka ki wa'azi gare shi ka ci gaba da wa'azi gare shi komai taurin kansa babu mamaki gaba sai shari'a za ta same shi in shi bai shiryu ba wasu daga cikin makusantansa za su shiryu Allah ya ce ka rika nuna musu shine absiruhum wannan fassara guda ce domin ayat ta samu fassarori daban-daban akwai malaman da suke cewa abinda Allah yake nufi da absiruhum anzirhum ka jira su fasaufa yubsiruna wato da sannu za su ga mummunan ƙarshen makomarsu akwai wannan fassara ma fassarori daban-daban da malamai suka yi amma cewa absirhum ka ci gaba da nuna musu wannan ya dace da yanda surar ta zo ƙarshe to sai Allah ya ce afa bi azabina afa bi azabina yasta'jiluna yanzu azabar mu ce suke gaggauta saukanta domin akwai tsageru a garin Makka wanda in har ma Allah ya ba mu labarin su wanda zamu karanta a sura ta gaba suratu sad wa hasike cewa wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawmil hisabi aka samu wani kangararren kafiri a garin Makka da annabi yace akwai wuta ga duk wanda ya saba ma Allah sai yace Allah ne ina roko a bani nawa rabon na wuta daga yau an yi kafirai a da shine Allah yace afa bi azabina yasta'jiluna har ma azaban mu ce suke neman gaggawan zuwanta kai ke da garaje shi Allah bai garaje Allah mai dauriya ne saboda haka yana barin ka yau da gobe komai dadewa zaka mutu zaka zo ka hadu da shi wannan azabar da take kake korafinta zaka tarar da ita shine yace wa qalu rabbana ajjil lana itana qabla yawmil hisabi Allah ka sauka ka gaggauta saukar azaba subhanallah Allah ka tsare mu daga kafirci me Allah yake فإذا نزل بساحتهم إذن أذاب ارتسوك أفرفا جيارسو فساء صباح المنذرين الله يتي توتر لسافير ودن دعاكي وقرقدي إن أذاب الله تسوك أغرنكو توقعنكو يا قاري سوداك باب سورن داما shi yasa mutum ya cika baki yana buƙatar saukan azaba ba karamin kuskure bane sai Allah ya sake ce ma annabi Allah ya ce wa tawalla anhum ka kauda kai gare su hatta hin har dai zuwa ga wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai gare su yayi ta hakuri ta kai ga yake umurnin sahabbai su yi hijira zuwa ga wasu gurare waɗanda ake tsananta musu azaba sai ya ce mi Allah ya sake faɗin wannan kalma wa absir ka ci gaba da nuna musu fasaufa yubsiruna da sannu za su gani fasaufa yarawna ma yahullu bihim akwai masu cewa abinda Allah yake nufi a nan ka jira su da sannu za su ga abinda zai auka musu na azabar Allah abinda Allah ya faɗa a ƙarshen sura sai ya ce Allah ya ce subhana rabbika rabbil izza wato tsarki ya tabbata ga Allah mahaliccinka rabbul izza Allah shine mai buwaya idan aka ce buwaya ba abin da yafi karfin sa saboda ka Allah yafi amma ya sifuna abin da suke siffanta yi da shi wato sai da aka zo karshen surar nan sai Allah ya wanke kansa siffofinsa daga duk abin da kafirai suke danganta mai a ce yana da da a ce yana da kaza sai Allah ya ce a tsarki ya tabbata ga Allah wannan duk ba gaskiya bane, ya fi abin da suke siffanta shi da shi, wato Allah ya dunkule duk abin da kafirai suke faɗa game da shi. Allah ya ce ba haka yake ba. Kaga ce na ƙarshen sura nan Allah ya tabbatar mana wani abu, ya kore wani abu. Wato kamar ƙarshen sura nan Allah yana fassara mana shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Idan aka ce la ilaha, Allah ya kore wani abu, illallah ya tabbatar da wani abu. So shine Allah ya kore abinda duk kafiri ya faɗa, saboda haka duk abinda kaji kafiri yana faɗa game da Allah, Allah yake ba haka yake ba. Subhana rabbika rabbil izza amma yasifun. Kamar ka ce la ilaha, duk abinda kafirai suke jingina ma Allah ba gaskiya bane. Me yace a gaba? Wannan yana matsayin illallah. Duk abin da kafirai suka faɗa game da Allah ba gaskiya bane. Duk abin da manzanni suka faɗa game da Allah gaskiya ne. Shi yasa yace salamun alal mursalin, duk abin da manzanni suka faɗa wato akwai aminci, Allah ya amince da shi, ya yadda. Saboda haka wannan gurin shi ya ba da tabbacin mu yi riko da abinda Annabi Muhammad ya gaya mana game da Allah. Duk abinda Annabi ya faɗa game da Allah, Allah ya ba da tabbaci a Ƙur'ani gaskiya ne. Saboda ya ce salamun alal mursalin, idan manzon Allah ya ce Allah yana da fuska, Allah yana da hannu, dole mu gaskanta. Saboda Allah ya riga ya ba shi shaida. Idan aka ce salamun alal mursalin, kamar certificate ne Allah ya ba su. Kamar mu yanzu, mu da muke da rai a doron ƙasa, ya ce to me shaida cewa abinda duk Annabi ya zo mana da shi gaskiya ne? Ka karanta wa mutum ƙarshen sura kawai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah ya ce duk abinda kafiri ya jingina mar ƙarya ce. Sai ya ce wa salamun alal mursalin, duk abinda manzanni suka faɗa game da Allah, ma qaluhu fi zatillah wa fi sifatillah salimun min kulli naqsin fa huwa haqqun. Duk abinda manzanni suka faɗa game da Allah, game da siffofin Allah, da zatin Allah, da ayyukan Allah, duk abinda kaji bayani ya zo ta hadisin manzon Allah. In dai game da Allah ne, to gaskiya ne. Allah ya ba da shaida, wannan abin ya tabbata, ya samu yardansa. Shi yasa ya ce salamun, wato akwai amincewar Allah, alal mursalina, akan manzanni da ya aiko. Wato wannan sai ya zama shaidar Allah ne cewar duk annabawa ya yarda da su. Duk manzannin da ya aiko duniya, babu wani manzo da yake tare da fushin Allah a yanzu. Saboda wannan kalmar da Allah ya faɗa salamun alal mursalin, kaga ya gwada duka manzannin Allah, Allah ya tabbatar da aminci gare su. Inda a ce akwai wani manzo da yake tare da fushin Allah har zuwa yanzu, babu shakka da Allah zai faɗa. Kaga Allah bai faɗa ba, sai da ya zo ƙarshen suran ya haɗa su gaba ɗayansu, ya ce aminci ya tabbata gare su. Saboda haka in an kira Annabi, duk sa'ilin da aka kira Annabi sai ka ce alaihi salam. Me yasa? Saboda Allah shi ya fara ba su wannan. An ce wa salamun alal mursalin, sai aka ce maka Annabi ya haya, sai ka yi gum. Shi ko Allah ya yi musu sallama, da zaran an ce Annabi ya haya, sai ka ce alaihi salam. Saboda Allah shi ya fara ba da salama ga waɗannan manzanni. Duka annabawan Allah kowaye ya kamata idan ka kira sunan shi sai ka yi mai sallama, idan ma baka hada da salati ba. Inda za ka hada da salati da ya fi lada, alaihi salatu wassalam. Amma idan ka ce alaihi salam, ka dace da umarnin Allah. Saboda idan ya ce wassalamun alal mursalin, na ɗaya yana matsayin ba mu labari game da shi kansa. Shi kansa Allah ya sallame wa manzanninsa, kaga Allah ya amince da su kenan. Na biyu yana iya ɗaukan umarni. Ai, sai da aka zo ƙarshen sura sai Allah ya ce wa salamun alal mursalin, kamar yana mana umarni ne. Manzannin nan ku riƙa yi musu sallama, kaga ya zama umarni daga wurinsa. Saboda haka yasa kowanne ya kamata mutum ya ɗauka. A ƙarshe sai ya ce sai Allah madaukake ya ce walhamdulillahi rabbil alamin. Yabo ya tabbata ga Allah mai gudanar da al'amuran duniya gaba ɗayanta. Allah muke masa godiya da ya kawo mu ƙarshen wannan sura, ya ba mu ladan karatun da muka yi, kuma ya gafarta mana kuskure. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.